Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger za ku yin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin BOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da halol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. A Ghana kuma za ku yi jin shirin nan a tashar Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Haka nan kuna iya sauraron wannan tashar a duk lokacin da kuke bukata a yanar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka daidai lokacin karfe 7 na safe a gogon Ghana 8 a gogon Najeriya da Niger Kamaru da Chad tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Ali ke farin cikin mun sake dawowa domin gabatar muku da shirin hantsi daga nan birnin Washington DC
abin da ke faruwa da gabudan su a tsoron mura police sace kilango domin matsawar su ba za a buta yanzu da sa suka zo kuma sa da su ya fi muni
tsohon commissioner yan sanda a Najeriya Alhaji Abubakar Saf Karun da yan sandan nan SAS wato wacce tai kaurin suna kan zargin da ake mata na kuntatawa jama'a zamu kawo muku sharhin wato zamu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba sannan ku saurari shirin da wasu jari sharhin da wasu jaridun Ghana suka yi mako mu karasa da filin ra'ayi daga bakin mai shi amma da farko sai a gyara zama domin ji cikakkun labaran duniya tukuna
masu sauraro assalamu alaikum Wata tawaga daga kasar China za ta kawo ziyara a nan Amurka a wani lokaci cikin wannan watan domin ci gaba da tattaunawa akan harkokin kasuwanci wannan ko ya biyo bayan fito da manyan kasashen biyu na duniya masu karfin tattalin arzikin kasa ke yi ni tsakanin su Ma'aikatar ciniki ta kasar China ta ce mataimakin ministan ma'aikatar ne Wang Shangwen zai gana David Malpass wanda shine mataimakin sakataren Baitulmal da harkokin kasa da kasa na Amurka ma'aikatar ta ce gwamnatin ta kasar China a shirye take ta yi na'am da duk wani batu da ke da alaka da sulhu amma fa ba za ta amince da wani matakin tursasawa ba game da kasuwanci kasashen biyu dai tun daga ranar 6 ga watan Yuli ne suke ta musayan karawa juna kudin fito misali Amurka ta kara kudin haraji har na kashi 20 har kashi 25 akan kayayyakin kasar China har 800 wanda kudin ya kai dala biliyan 34 ita ma China a kokarinta na daukar fansa sai ta sa wa Amurka karin haraji a wasu kayayyakinta da su kai har 245 wanda su ma kudin su ya kai dala biliyan 34 kasashen biyu dai za su kara wa juna wani zagaye na kudin fito da ya kai har na dala biliyan 16 kamawa daga 23 ga wannan watan da ake ciki Fadar White House ta nan Amurka ta yi Allah wadarai da karin kudin fito da kasar Turkiya ta yi wa Amurka akan kayayyakin Amurka da ake shiga da su cikin kasar wannan da shine fito na fito da kasashen biyu kawayen juna da ke cikin kungiyar tsaro ta NATO suke yi a tsakanin su yanzu haka dai Turkiya ta kara kudin haraji akan kayayyakin Amurka da suka hada da motocin shiga giya da gawayi da dai sauran wasu abubuwa karin wanda ya kai na dala miliyan 533 kenan Turkiya ta yi hakan ne ko a matsayin martani na karin kudin da shugaba Trump ya yi na ninka kudin tama da karafa da kasar ke kaiwa Amurka wannan matakin da Amurka ko ya samo asali ne na kin da kasar ta Turkiya ta yi na sakin wani ba Amurka pastor mai suna Andrew Brunson da take tsare da shi akan zargin leken asiri da kuma wasu ayyukan da ke nasaba da ta'addanci mai magana da yawan Fadar White House Sarah Huckabee Sanders ita ce take wannan bayanin A cikin wannan satin ne gwamnatin kasar Kenya ta tuhumi wasu manyan jami'an ta biyu da suke jin sun fi karfin doka ana dai tuhumar waɗannan jami'an ne da laifin cin hanci da rashawa na zunzurutun kuɗi har dala biliyan 3 na gina hanyar jirgin kasa da wani kamfanin kasar China ke ginawa a cikin kasar wannan tuhumar na manyan jami'ar wata manuniya ce gwamnatin Uhuru Kenyatta da ke cewa ba wani jami'in gwamnati da ya fi karfin doka a yakin da gwamnatin ke yi da cin hanci da rashawa sai dai masu shari'a kan al'amuran yau da kullum suna cewa suna fata tuhumar zai kai ga gurfanar da su har a kai ga yanke musu hukunci wanda hakan zai zamo abin tarihi ga gwamnatin ta Kenyatta da za ta bari ko kuma akila barazana ce irin ta ƴan siyasa. Wakilin murya Amurka da ke aiko da rahoto daga Kenya, Real Ombo, ya ce babban manajan daraktan kamfanin jirgin kasa na kasar Atanas Maina da shugaban hukumar kula da albarkatun kasa Muhammad Suwazuri su ake tuma da laifin aringizo na dala miliyan 2 da na dan kudin diya. Sai dai ko bayan waɗannan mutanen haka bayan waɗannan mutanen biyu hawa kuma akwai sauran jami'an gwamnati da yan kasuwa da yawa da suke fuskantar tuma da na sai da sadda kai wato filayen gwamnati. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Jakadan Amurka a kasar Zimbabwe Brian Nicholas ya ce wajibi ne Zimbabwe ta dukufa wajen gudanar da sauye-sauye masu ma'ana muddin tana son Amurka ta cire wa jami'anta takunkumi. Jakadan da ya yi wannan furucin nisalin da ya zarci shugaban kasar Emmerson Mnangagwa a fadan gwamnatin kasar da ke birnin Harare. Ziyarar tasa ta tsawon sa'a guda ta zo ne sati guda bayan da shugaba Donald Trump ya sa hannu domin inganta demokradiyya da tattalin arzikin kasar Zimbabwe a shirin wanda ake kira jera.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC da dan Ibrahim Ayawa ya gabatar. Madalla biyo bayan umarnin da mukaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya bai wa Speta Janar na ƴan sandan Najeriya Ibrahim Idris na yi wa rundunar ƴan sanda ta musamman da ake kira SAS Garan Bawul. Ƙwararru irin su Alhaji Abubakar Saf tsohon kwamishinan ƴan sanda a Lagos ya ce kuskure markada ta tsaya wajen canjin suna kadai.
Ya kamata a ba su new code of conduct inda za su yi aiki. Kasan abin da ke faruwa da abu da halittu a tsoron mura polisa ce kilango domin matsawa da suka matsa wa mutane yanzu da sa suka zo kuma sa nasu ya fi muni suna haifin yawan fargabar rarraita mutane a kama ka a ja kulle ka ba wanda zai tambaya a kulle ka a sub human condition self yanzu da shi a fi presidenti faɗa yana da kyau domin ka san shi ma lawyer ne haƙoƙin bilada ya san su sosai abin da ya sa kenan ya kawo wannan kuma abin zai taimake mu domin in muna murna cewa su ƴan sandan sa suna ba mutane wahala sai mun shiga ciki ko sai ƴan uwanmu su shiga ciki ko ƴaƴanmu su shiga ciki za ka sani abin ba kyau don haka abin yana da kyau da za a canja su a canja ko a canja irin aikin da suke yi a ba su code of conduct nasu.
Amma baka ganin idan kamar da kace ba a canza dukkan jami'an ba aka kawo sababbi kuma aka kokarin binciken waɗanda aka zalunta domin a hukunta waɗanda suka zalunce su kamar ba a yi adalcin da ya kamata a gyara gaba ba?
Ya kamata a sake su duka kada a sake su gaba ɗaya a sake su da hankali da hankali don a sake su gaba ɗaya an kawo sababbi in wajen ba su da irin training da aka yi waɗancan ba su koyi aiki irin waɗancan ba don haka a sake su da hankali da hankali har a zuwa gama.
A matsayinka na tsohon kwamishinan ɗan sanda idan kai ne aka ba wannan aiki na shugabancin wannan hukuma ta SAS ta ƴan sandan kamar me da me za ka yi domin ka kare haƙoƙin bil'adama kuma ka inganta sha'anin tsaro a cikin ƙasa?
Abin zai sa mutanen da sauran su rinka bin sawunsu su ga irin aikin da suke yi. Mutanen za su rinka zuwa a SAS za su ga mutanen da aka kama su a tsere su a SAS. A ga kwanaki nawa suka a SAS don da suka aka bar suka daɗe suka fi awa 24 a cikin SAS. Kuma a rinka bin su duka inda suka aiki a ga suna aikin da ya kamata su yi ko ba inda ya kamata su yi ba. A gani ko suna roadblock domin hana roadblock yanzu duka wannan in an sa mutane masu bi su duba aikin su abin zai rabu amma ka ba su kuru ka ba su bindiga ka ba su mota ka ce su je aiki babu zuwa ga irin aikin da suke yi ai za su yi abin da suka ga dama.
Tsohon kwamishinan ƴan sanda na Najeriya kenan Abubakar Tsab wanda ya suna wurin fafutukar kare haƙƙoƙin bil'adama a lokacin da ya aikin ƴan sanda a Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja bayan da muƙaddashin shugaban Najeriya ya ba da umarni na gaggawa da a yi wa rundunar SAS ta ƴan sandan ƙasar Najeriya Garan Bawul. Dama dai wannan hukumar ta yi ƙaurin suna a idon ƴan Najeriya wurin tsare mutane ba bisa ƙa'ida ba da uzura musu da kuma sanya su a cikin mawuyacin hali a daidai lokacin da ake binciken cewa an aikata wani laifi. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Thank you.
wasu yan mintoci za mu gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba kafin na shakata da wannan fefe da ke bisa inji.
Akan hada kan Najeriya ni buri na mu sojuna mu zauna lafiya mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girma mu juna Najeriya mu zauna lafiya mu har hada dangi na mu girma mu juna mu fara kira gama Cynthia in Tana had a shara to keep. In Hatta Tarawasi, Ugayan Ampani, me to keep. Ugayami Nazari, Kurami, Aikin Dana, Sami, Ikhwana. Fariki wai araba suke dun manta Cynthia intana da aishara take in hatta tarwasi ugayan amfanin me take sami nazari karmi aikin da na sani ikhwana
sharuwa a koma bakin aiki masaro yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman Amir Kabara da shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba mai nakasa da shi kai ilimiya
masauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar a wannan makon zamu tattauna ne da shugaban kungiyar nakasassu da suke buga kwallon kafa ko kuma yin wasannin motsa jiki a jamhuriyar Niger wanda yace suna bukatar gwamnati da masu hannu da shuni da ma masu zaman kansu irin kungiyoyi su sa musu hannu domin ciyar da su gaba assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
to dawa muke magana cikin shirin nakasa ba kasawa ba
aiwa sunana malam Haruna Usman ni ne shugaban babban kungiyar harkar guje-guje na nakasassu a nan jamhuriyar Niger
ai abin da yasa muka nemo kama kenan dan mun ga kaman wani taro ko wani gangami da kuka yi na maganan cewa kuna neman a agaza ko a tallafa muku musamman a gwamnatance da kungiyoyi to ya abin yake ne me kuke neman yi kuma ya wani kafin mu je amma wannan ya kuke wani irin wasanni kuke yi ya yaushe kuka kafa kungiyar dan ba ne tarihin kanka kadan da kungiyar ka
to madalla in hara dai da kaina ni tarihi na bayan karatun secondary da higher secondary a nan Niger na ci gaba da karatu a can Federal College of Education Special a Oyo a tarayyar Nigeria bayan wannan na ci gaba a University of Ibadan wanda ake cewa Premier University a Nigeria na yi special education bayan wannan kuma na yi educational management a Bachelor of Education na komo gida yanzu na aiki diskan harkar da yi education fannin special education mai kula da mutane ko yara masu nakasa kungiya na wanda muke shugabanci ana kiranta kaman wajen International Paralympic Committee mu National Paralympic Committee ne amma a nan Niger ana ce muna National Federation of Paralympic Sport kaman Federation Nigerian de Sport Paralympic a Turancan Faransa
wato kenan kungiyar da take kula da wasanni na masu mutanen da suke da bukata ta musamman ko na kasa a jikinsu
gaskiya ne don ko kungiyar mu da ya takumshi na kasa iri kala hudu kuwa kaman waɗanda ba su iya tafiya kaman guragu kenan ko wanda aka yanka makawa na biyu kuma akwai makayi wannan da ba su gani sam ko waɗanda suke dan gani kaɗan bayan shi akwai kurame waɗanda kaman suke magana ko ba su ji ko waɗanda suka kurumce ba su iya magana sam sam sannan na ƙarshe akwai yara wanda kaman hankalin su bai cika ba wanda ake cewa intellectual disabled children.
Oh, irin kaman yana ya sike kaman irin masu autism din nan ne?
Eh, masu autism din da
irin wannan
wanda intelligent question din su bai cika ba kaga lokaci wani bai musu yawa ba. Through sports kaman muna sport muna iya cika musu kaman muna correction ne.
Eh, kuma ana musu gyara.
Gyara ake musu saboda su samu kansu kuma sai kaga
wannan lokaci yadda ya kamata.
Yara wanda ba su da kowane na kasa kuma shikan
rayuwarsu.
Shikan warware a through sport kaman muna koya musu harkar sport din sai kaga sun warware. Yanzu har haka muna da cases da yawa wanda ma suna aikin kansu ba su ma a kira su na kasa su saboda sun samu kansu suna aiki can wanda ba harkar na kasa su ba.
Eh, to alhamdulillah. To wani irin gabatar da wasanni kuke yi? Kuna shirya competition ne, gasa ko kuna tafiya ku yi na kasa da kasa ne ko kuya abin yake?
Eh, competition muna shirya su kaman in terms of wanda ake cewa national championship a turancin Faransa ana kiran championnat national wanda muke tara duk kaman ƴan kongola na kasar Niger masu na kasa su taru nan babban birnin Yamai ko wani shekara mun taba yin shi ma a can babban birnin da magarama Zander. To da tara su ai competition sannan a ga waɗanda suka yi the best ones kaman muna bincike ne saboda muna tayyan waɗansu competition kuma a fannin Africa kaman kasashen West Africa suna shirya waɗansu competition na kasassu muna shike kuma muna tayyan Paralympic Games wanda ake yin bayan Olympic Games. Mun halarci Paralympic Games a kasar Greek Athens a 2004 shekara 2004 kenan.
To kafin ka ci gaba maganan kaman da kace kukan tafi wasu kasa da kasa wa yake daukar nauyin ku tafi?
Wanda yake dauka gaskiya Allah harko dai muna da gwamnatin mu na Niger Ministry of Sports duk tayyar yanzu da muke yi kuma national championship da muke su suke tallaba mu ne sai dai wani lokaci ba za mu samu kaman biyan bukata 100%. Ka san yadda economics yake cikin kasa wani lokaci sai a ce mu nemo waɗansu partners su tika muna. To partners din nan ne su ma yanzu
wato abokan haɗin gwiwa
muka ce su taimaka mana wani lokaci sai su ga kai sport for the devil din ga dai amma guje-guje ne na kasa su dai ba su da budget a kansa.
Eh, wato gani kuke ba hana ba
haka mu muna wadika tashi muna kokari saboda gaskiya shuga muna iya wani abu kamar yadda shugaban sauran shugaban kasa Amurka ya ce yes we can muna iya wani abu mu ma ya larda
to alhamdulillah
na kasa mu muna so mu gode mu ma
muna iya kawo
namu haka
haka
na kasa ba kasa bane mu so cikin shirin na kasa ba kasa bane mu muna so mu gode da cewa ko da muna na kasa su muna na kasa su gaskiya Allah muna iya wani abu insha Allah.
To sai kuwa to wace irin kai ne kasa ce a jikinka?
Wace iri?
Wace irin na kasa ce a jikinka kai misali ina ne yake da na kasa jikinka?
Gurgu ne kamar ni poliomyelitis ne ni kamu da shi to ina da shekara
biyar. Ciwon polio shan inna?
Polio ne yawa ni kenan na kasa na gurmuntaka ne wadanda duk muka yi tarayyar Nigeria Federal College of Education Special da University of Ibadan ai sun san da ni suna kira ni Malam Usman
akwai ni ma lokacin da na yi poli a Kaduna akwai wanda ajinmu ɗaya ga kujera ta ga tashi zaka abokina ne Hagu shi ma yana da irin kafar shi da kasar gurbantaka haka amma ina ga mai na ɗaya daga cikin zarata a ajinmu.
To ka gani ko ka san wani lokaci bayan Allah ne Allah na hana mutum wani ba ma sai ya
baka wani wannan haka yake
kuma ka ga na kasar mu gaskiya Allah ni ka ga mu ci harkan na kasa dai ni na ji daɗin sosai saboda ya sa na san duniya ka ga na ga maka mun ta Greek mun ta Beijing kasar China kasar Jamus da kasar Faransa duniya na mun taka wajen to ka gani kuma kasar Africa kasashe da ban taiba ba su da yawa.
To ka ga kenan kai ka zama kai ne mai kafar wanda kuma bai san ko ina ba ya zama gurgu
ba zan gurgu wallahi haka ne haka ne gaskiya da yanzu da
magana ka da yarda to malaru ne yawan shi yanzu misali zaka ga cewa a kasashen mu na Afirka kaga kamar in ka zo kasashen Turawa musamman yanda ka dan fita kaga yanda ake daraja mutanen da suke da irin wannan bukata ta musamman ko a jikinsu ko gurgu ko makaho ko mawaye zaka ga har mota akwai wurin zaman su jirgin kasa kasa akwai wurin zaman su komai akwai wurin zaman su wurin parking din su ma baka isa ka tsaya ba to gashi kuma kai kana irin kasashen mu na Afirka kasashen ma irin su Najeriya Niger yaya kake kallon abun
wallahi kasar Afirka har yanzu al'umman mu kan da kansu ba su waye ba kuma lokaci ba kansu ba su waye ba saboda muna iya ce in ka duba tarayyar Najeriya akwai professors akwai doctors akwai mai ilimanta da yawa kuma nan Niger ma muna bisa hanya muna nan da samu masu me wani lokaci mutane
kuma kuna da irin su kuna da irin su professor Bube na Maiwa a jami'ar
a nan jami'ar Dakar na Senegal ko Bube na Maiwa yawa mun san da shi to kasan irin waɗannan mutane masu ilimi shi ya kamata cikin maganganun su su ta shawo hankalin mutane saboda mu da muka kai kasashen Turai wallahi kamar soron mu ake dan na kasa din mu sai ka ga da Ture yana gud bayan ka gashi inda zaka yi parking motan ka ma ya lamba da wanda ya
zai
toilet ma in ka mai mutun zai ta dauli ya lamba ba wanda zai shiga inda mutun zai shiga
kwarai kuwa
wannan lift kai ka ga
wurin da zaka
musu yamma yawa mu da kujerun mu sai mu shiga babu wani matsala amma dan in mun zo gida waɗannan duk babu su
nan ai kasashen mu hatta coci da masallatai ai babu da babu kuna
inda ba za ka ci ba wani lokaci ba mu eh taya saboda ni na ga maka yanzu har haka ma ta akwai damana wani lokaci hanya ma zuwa masallacin mu waya ne a gari
ka gani
ko eh kuma ba ma haka ba in ka duba ma'aikatan mu ko da Niger kasar Niger ta sa hannu bisa kan kundi da yawa dokoki da yawa muna da ordinance 83012 wani takardar shari'a ne da ake cewa duk abin da ake gini da ake yi ko aiki da ake bada a kula da nakasassu
kamar na Najeriya amma in ka duba haka Najeriya
to amma in ka duba ba nan ga aiki da shi
to sai kuma mako mai zuwa in Allah ya so zamu dasa daga inda muka tsaya tare da Haruna Usman a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman wakilan mu na Jamhuriyar Niger da kuma mai hada mana sauti Julie Lazarus Creation Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
to madalla sai kuma makon gobe a cikin wannan shiri za ku ji sabon wani shirin na kasa ba kasawa ba a gana malaman kasar sun baiwa gwamnati wa'adin sawoyi 72 a maido musu da kudin fansho sama da trillion 1 ga Rilwan Abbas da rahoto
za mu so mu sharhi jaridin na yau ne da jaridan The New Crusading Guide wace babban labarin ta shine tsarin nan na kananan kamfanonin haƙan ma'adinai dai ya kammalu gwamnati da ta kaddamar da shi a gobe in Allah ya kai rai har yau dai a jaridar The Crusading Guide Capital Bank kuɗi Ghana Cedi miliyan 620 ta karba amma ba Cedi miliyan 610 ba da forma kwandular fasakai na dollar million 64 na jami'ar Ghana professor Ayite yayi watsi da majalisa yana mai ainihin ikrarin bashi da muhimmanci kuma babu tasiri har yau dai a jaridar ta informa asbitin nan na tamale ta shiga cikin rudani yayin da entire da zaune tsaye na jami'ar NPP sun kafatattaki babban jami'in asbitin jaridar Daily Graphic wacce ita ce babban jaridar kasar Ghana babban labarin ta shine Pastor Otable yayi magana kwararru sun ce ba zai iya wankuwa daga rushewar Capital Bank ba har yau dai a jaridar ta Daily Graphic majalisar dokoki za ta soma bincike akan rusassun bankunan nan guda 7 da Ghanaian Observer har yau ita kuma tana sharhi ne akan maganar hannu da Otable ke da shi a cikin rushewar Capital banka sai kuma akufa ado ya caji ɗan jarida da su ɗaukaka gwamnati zuwa matsayi madaukakiya sai kuma a cikin jaridar Haƙi yau direbobin mambobin majalisa sun koka game da irin yadda ake biyan su Daily Guide babban labarin ta shine kuka mai zo kuma su amfani da jiniyan nan wato abin da ake cewa siren kenan waɗanda ba su cancanci su yi amfani da shi ba sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce babban labarin ta shine ma Mambobin kungiyar malaman karantarwa sun baiwa hukumar nan na fashin kasa NPRA a takaice wa'adin sa'o'i 72 da a saka musu kudin su garan sidi biliyan 1.7 wanda mallaka ce ta sashin nan na fansho na ma'aikatar ilimin kasar Ghana ko kuma su ajiye kayan aikin su har yau dai a jaridar ta Ghana Times shugaban kasa ya addamar da so magine-ginen ayyukan gidaje na Ikufu har yau dai a jaridar ta Ghana Times ɗan sanda za su karfafa dokan nan da ke hana yin amfani da injiniya abinda ake cewa siren ga ainihin waɗanda ba su cancanta ba da wannan sharhi na jaridar Ghana Times muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Redwan Allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe 3:25 na dare ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwatin sakonni
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai magana Hamis Makaho na garin Maiya Hajjar da Kwaro jama'urin Niger daga Accra Ghana ra'ayina shine ku shugabannin Niger ana haraka ana son talaka samu mahita tsakanin harkar magani likitoci ba magani tsakanin harkar ilimi makarantu ilimi yayi karamci tsakanin wuta da sama kauyuka wuya biranin ma wuta bata wadatake ba wanda aka so garishin hanyoyi ba hanyoyi wadatake na jirgi masu kyau sai a dai ana fitun wani gyaran gidan shugaban kasa saboda wani bannan kudi kawai ayi bannan kudi inda mutum da zai amfani da abun wanda zai sanar an yi ba wasu mutane bane masu yawa jama'ar kasa gaba daya ba san ma an yi ba yan kalilan ne za su sanin abin da an kai shine aka ce an yi abu na a zo a gani to wai san da shi in an yi shi ma har zaman da za a yi cikin gidan wani ma ya san da abin da an kai in ba ga TV an ka gwado ba wanda a cikin kauye ma ko ga TV ba zai gani ba dan haka dan Allah dan Annabi shugabannin Niger in za a abu a dora dibawa abinda zai gyara matalakawa da rayuwa
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America mai magana Bikir Baka auren auta ɗan albasa Katsina Sarari Nigeria ina so in yi amfani da wannan dama a mai gure haka musamman ga shugaban jam'iyya kuma shugaban ba dama yin bota kat na zaɓe da aka bada lokaci lokacin da aka bada gaskiya na ƙarin da aka bada ta ci biya ya kaɗa muna so a ƙara akwai 'yan Najeriya da dama waɗanda ba su yi wannan katin ba wata lokacin su ba su zo kuma na su faɗi a ƙarin lokaci da haka kuma kira na biyu ina so duk lungunan da ta kamata a ce kamar mu 'yan albasa current local government muna da rumfa uku da yanzu rumfa ɗaya ce muna kira ga hukumar zaɓe ba wai ta bada katika ba a'a duba inda ya kamata a yi rumfuna na zaɓe waɗanda su kamata a ƙaƙara musu an ƙara yawan jama'a to haka a ƙara rumfuna Assalamu alaikum mai magana Bikir Baka auren auta ɗan albasa Katsina Sarari Nigeria
Labarai a takaice ne shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya
Wata tawaga daga ƙasar China za ta kawo ziyara a nan Amurka wani lokaci cikin wannan watan domin ci gaba da tattaunawa akan harkokin kasuwanci wannan ko ya biyo bayan fitona-fiton da manyan kasashen biyu na duniya masu ƙarfin tattalin arzikin ke yi ne tsakanin su ma'aikatar ciniki na ƙasar Ghana ta ce mataimakin ministan ma'aikatar ne Wang Shangwen zai gana David Malpass wanda shine mataimakin sakataren baitul malin da harkokin ƙasa da ƙasa na Amurka Fadar White House ta nan Amurka ta je Laraba ta yi Allah wadare da ƙarin kuɗin fitan da Turkiya ta yi wa Amurka kan kayayyakin Amurka da ake shiga da su cikin ƙasar wannan da shi ne fito na fito da ƙasashen biyu ƙawayen juna da ke cikin ƙungiyar tsaro ta NATO suke yi tsakaninsu yanzu haka dai Turkiya ta ƙara kuɗin haraji akan kayayyakin Amurka da suka hada da motocin shiga giya da gawayi da dai sauran wasu abubuwa ƙarin wanda ya kai har na dala miliyan 533 kenan
To madalla a gaishe ka da haka Allah ya kawo karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali. Kamar na madadin Ladan Ibrahim a yau da ta ni gabatar da shirin da Solomon Abu da Kura da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma engineer Daryl Smith da ya rika masa a nan ne sahabu Imam Ali zan da aka ta yi sallama da ku mu zama lafiya.